muna somawa da sunan Allah da salatin ma'aiki tare da miƙo muku gaisuwa mabifitiyar tsarki da kamala masu sauraron mu ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya aka ji da wannan yanayi da muke ciki na hazo muna roƙon Allah buwayi gagara misali ya sa mu ga wucewar salami lafiya ya kuma kare mu da lafiya ya baiwa lafiyar abin da za ta ci sunana Ali Wali kuma cikin hukuncin ilahun a wannan rana ni ne zan kasance rike da akalan wannan shiri na
babasuda
wanda ƴan Hausa masu surkullan kimar iya zance suka yi masa take da
sarkin labari
shiri ne da bisa al'ada yake bibiya al'amuran da suke ci muku towa ƙwarya dan yayi nuni da na gyara ko nemo maslaha ga wasu to a cikin shirin za ku ji
wallahi wannan sosai ne ko yanzu muka je gidana ma zaka ga koyarwa nake yi ma
tsarin koyarwa
ina koyar da karatun arabic zuwa karatun dalailu diwani
sannan za ku ji
yau in ka je can a korega goban ka je can baka kwanciyar hankali yau yan sanda su kama ka goban tun yima shari
haka ma za ku ji
dukkan wani wuri da aka yi amfani da shi domin a ajiye wani wanda aka yi garkuwa da shi domin neman kuɗin fansa gwamnatin jihar Katsina ta ba da umarni cewa a ruguje gidan
kazalika za ku ci
a lokacin ni kuma na tura masa nace ni ina na ga miliyan 5 in ina da miliyan 5 me zai kai ni gina gida kuka gisa ƴan sanda su suka tracking har aka same shi
a daina yau din za mu kawo muku rahoto na musamman kan ranar radio ta duniya do Allah ku dakace mu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan za mu yi waye zuwa shirin ranar Laraba domin sauke da kwan sakonnin da ku ma sauraron namu kuka turo mana dangane da jigon rahotannin ranar wanda ya kalli batun yadda aka yi zargin wasu mata masu zaman kansu a unguwar Kwajalawa sun yi wani daki karkaf wajen dide kayan da ke cikin sadin gurin kum Jakadiyar Suda Zaituna Umar Abdullahi ita ce a wannan rana za ta sauke da kwan
zamu fara da sakon Bashir Musa Garba Garko inda yake cewa to fa Allah ya bayyana gaskiya kuma Allah ya shirye ku ku zama iyaye na gari shi ko Sa'ad mai shayi kaurago da cewa yake yi salam Allah ya sa silan shirye cha ku kenan ku koma gaban iyayenku masu zaman kansu Allah ya shirye ku Allah ya ba ku mazaje na gari sako daga Jamila maman Amirir Medile ke duniya ina zaki da mu ne ƴan mata da wannan hali to Allah ka shirya sako daga Hafiz S Kura a ra'ayin Fiddaus Ibrahim Bituku wacewa take Allah ya shirya masu wannan hali zamu karkare da sakon Jibril Ungoggo inda yake cewa dan Allah mata masu shiga gidajen mutane ku ji tsoron Allah masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin ku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci
an gaishe ki Zaituna to sai da kafin mu fara dirawa kan rahotannin shirin za mu dan yi ratse dakin labarai da shirin namu ya kulla kawance da shi domin mu dauki labarai a takaice
shugaban kungiyar kare haƙin dan adam da jin kai ta ƙasa Human Rights Foundation of Nigeria Alhaji Muhammad Bello Gadankaya ya bayyana radio a matsayin babbar kafar isar da sakon al'umma ga shugabanni a tsarin demokradiyya Alhaji Muhammad Bello Gadankaya ya bayyana hakan ne a ganawarsa da gidan radio Dala kan bikin ranar radio wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware kowace irin wannan rana domin gudanarwa a fadin duniya saboda muhimmancin radio ga rayuwar al'umma ya kuma ce radio ita ce ya mafi sauki wajen isar da sakon fadakarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da kuma sanya nishadi har ma uwa uba isar da koken talaka ga shugabanni. A nan kuma babban darakta a hukumar raya karkara da birane tare da bunƙasa al'amuran gona a ƙauyuka Yahaya Adamu Garin Ali ya buƙaci matasa da su mayar da hankali wajen karanta fannin noman zamani ta yadda za a samu nasarar cimma buƙatar da ke akwai ta zamanantar da tsarin noma a jihar Kano baki daya. Yahaya Adamu Garin Ali ya yi wannan kiran ne jim kaɗan bayan da ƙungiyar ɗaliban ƙaramar hukumar Garko da ke karatu a kwalejin FCE Kano suke karrama shi ya kuma buƙaci ɗaliban da su dinga ba da gudunmawa wajen koyarwa kyauta a ƙauyuka daban-daban ta yadda za a samu saurin yaɗuwar ilimi a tsakanin al'umma musamman ma mazauna karkara. Asma'u Sadi daga sashen labarai.
Tumadalla Asma'u Gabanin mu je gaji gwar rahotannin da muka tanadar muku a wannan rana. Za mu je ga wani rahoto na musamman kan ranar radio ta duniya. Yau alamus dai ita ce ranar radio a fadin duniya wadda majalisar dinkin duniya ta ware 13 ga watan Fabrairun kowace shekara saboda muhimmancin radio. Jakadiyar Suda Yesra Ismail Zubair ita ce ta hada mana rahoton na musamman akan ranar.
Bincike dai ya nuna cewa ita kanta radio an samar da ita ne tun a shekarar 1946 wanda hakan yana cewa radio ta kai shekaru 74 tana amfanar da al'umma, inda ita kuma hukumar bunƙasa kimiyya, ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO a shekarar ta buƙaci a warewa radio rana ta musamman a fadin duniyar saboda muhimmancin ta. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta aminci akan a fara bikin a shekarar 2012 inda bikin ranar na bana ya kasance kawai na 8. Ranar dai na da manufar fito da irin muhimmancin da radio take da shi a rayuwar al'umma, kama daga kan fadakarwa, ilmantarwa, wa'azantarwa da sanya nishadi, da ma yadda radio take taka kyakkyawar rawa a duniyar yar yayi ta mulkin demokradiya wajen bada damar fadin albarkacin baki da kuma isar da sakon al'umma ga mahukunta. Har ma da taken ranar a bana, wato radio, da kuma yadda take hada kan dukkanin bangarori a rayuwa na al'umma a cikin al'amuran akan batun muhimmancin radio ne abokin aiki Abdulkadir Muhammad Sani isanta da wasu mutane a nan Kano.
Radio faninta ma ba za su kirgo ba, musamman dabarun wasannin kwallon kafa, saboda ka san duk matashi duk inda yake yana son harkar kwallon kafa.
Ya radio tana da amfani sosai da sosai, musamman ma jin labarai, saboda a radio ne kake jin duk wani abubuwa da yake faruwa da kuma fadakarwa, musamman irin malamai na addini.
Yanzu da ba gidan radio ma ba mu san halin da muke ciki ba.
Fitaccen ma'aikatan jaridar na nan Kano Usman ya ce dukkanin irin ci gaban zamani da ake samu har yanzu radio ita ce kafar yaɗa labarai da kaso mafi yawa na al'ummar duniya suke amfani da ita.
Bincike ya tabbata ba mu nan da ake ganin kaman ba mu ci gaba ba, duniya mai tasowa a duniya baki ɗaya, kaga gani da rahoto a gabana gashi na UNESCO da za a yi ba da haske. Ka san ita wannan rana ta radio UNESCO ce ta assasa ta, to su kansu a takaddun da suka rarraba wa kafofin yaɗa labarai na jawo hankalinsu a yi shirye-shirye na musamman na tunawa da wannan rana ta radio, sun yi ittifaki akan cewar har yanzu babu kafar da al'ummar duniya mafi rinjaye tafi saurara wajen karɓar sako irin radio.
Usman shine madan shirye-shirye na musamman a gidan Radio Freedom, ya ƙara da cewa a hannu guda kuma akwai buƙatar gidajen rediyoyi su ƙara zage dantse wajen inganta ayyukansu tare da zamanantar da su ta yadda za a ci gaba da tafiya da rediyon a kowane irin zamani.
Su yi cikakken shiri, su yi jaɗa mara, su yi hijira daga kan tsarin watsa shirye-shirye yanzu na wanda ake amfani da shi na gargajiya, su koma na harkar fasahar zamani. Kamar misali yanzu ya muke ɗaukan maganganu da ƙaton faifai ne za ka naɗa, idan za a yi editing da reza da cellotape sai ka yanke iya maganar da ba ka so, sai ka kamo bakin wadda kake so, ka jona da wadda kake so, sai ka sa cellotape kamar ne. Lokacin muna kiran na'urar yuha nauyi gare ta, ko yanzu da ka rike wannan abun yar guntuwa, to a lokacin kai in kana producer to sai ka samu wanda zai goya maka abun ɗaukan magana saboda nauyin sa.
Radio dai a matsayin ta kafar yaɗa labarai ta kasance tukun dirka ta hudu a tsarin demokradiyya. Yusra Ismail Zubair, Baba Suda.
To an gaishe ku da kokari. Jigon rahotannin namu na wannan rana zai sauka ne a kotun shari'ar musulunci da ke da matsuguni a Brigade PRP karkashin Shehu Malami Alƙali Mustapha Abdulkadir, wani turu uban barayi ya gurfana bisa tuhumar da ake masa da kutsawa cikin wani gida da 30 dare bayan sawu ya ɗauke da zumar zai ta'adata sa ta insata. Sai dai bai samu nasara ba, domin kwadubinsa ta cika an kuma dakumish. Da fari dai matashin mai suna Jibrin Yusuf a cewarsa ya daɗe yana aikata sata har jihohin kudancin ƙasar nan yake leƙawa ya kuma dirkata asar, duk da dai a cewar tasa iya sata kawai yake yi ba tare da ya raunata kowa ba kamar yadda yayi a wannan gida da ya shiga. Kuma kore dan sanda mai gabatar da kara sajan Abdullahi Lawan ya karanta masa kunshin tuhumar take babu wata jayayya ya amsa sai dai ya buƙaci da ayi masa sauci kasancewar yana da nauyin iyali kuma shekarunsa 17 da yin aure kuma yana da ƴaƴa har biyar gashi kuma malamin islamiya ne akramakallah anan ne aka yanke masa hukuncin daurin watanni 5 a gidan gyaran Ali da tarbiya ko kuma ya fanshi kansa da biyan taron naira 10,000 bayan kuma an kammala zaman kotun an fito jakadan suda Abubakar Sabo ya zanta da shi wanda ya nuna nadamar sa matuƙa da gaske
wallahi wannan tsotsayi ne ko yanzu muka je gidana ma zaka ga koyarwa nake yi ma
tsarin koyarwa
ina koyar da karatun Arabic zuwa karatun dalailu diwani
me matsayin karatun kana na boko
bana yin karatun boko
yanzu me fatan ka gashi ka zo kotu
ni fata na ina roƙon kotu ta yi mun afuwa a bisa wannan abu da nayi ko da gaba haka ta ƙara faruwa da ni duk abin da aka yi mun hukunci akai ni na siyawa
an kuma danka shi a hannun jami'in gidan ajiya da gyaran Ali Abba Aliyu domin meka shi matsugunin da kotun ta samar masa daga dai kotun shari'ar musuluncin da ke zaman ta a burger PRP din wani matashi ya musu sani aka gurfanar da tuhumar aikata laifin zuke-zuke na kayan maye kuma ko da aka karanta masa kunshin tuhumar sai ya amsa inda yace tabbas yana shan madarar suku dayin da ta ba su gari daga baya kuma kotun ta tambaye shi ko yana zuka tabar wiwi sai kwangoba kon baya wanda ya fara cewa daga bisani kuma yace aida ne amma yanzu ba sha nan ne kotun ta yanke masa hukuncin cewar a zazzabga masa bulala guda 40 albashi a sallame shi tafiyar sa gida bayan kuma an kammala zaman wanda aka umarta din da yin bulalar wato Salahuddin ya cika umarni ga ma yadda aka tsala masa bulalar yana kakkandarewa bayan kammalawar ne kuma jakadan mu dai Abubakar Sabo ya sojin ta bakin sa amma ya gum da bakin wala Allah ko dan yana cikin yanayin zugi ne Allahu a'lam kuma waɗannan tagwal labaran su ne a matsayin jigon rahotannin shirin namu na wannan rana za kuma ku fara iya turo mana da ra'ayoyinku a kansu tun daga yanzu ta kan lambar waya 08091149995 muna dakonku kuma kada ku manta za ku iya lalubar mu a shafinmu na internet www.dalaifmkano.com ko kuma ku bibiye mu a shafin mu na sada zumunta na Facebook wato Dala FM Kano anan kuma rundunar ƴan sandan jihar Katsina ce ta yi holin wani jami'i da take zargi da laifin yin garkuwa da mutane dan neman kuɗin fansa ba a da haka ma a can baya an taɓa zargin sa da yin garkuwa da kansa da kansa turkashi har ila yau din dai an zarge shi da tura wani makocinsa sakon karta kwana cewa ko dai ya turo da kudi naira miliyan 5 ko kuma za su sace shi ko iyalansa domin yin garkuwa da shi wa iyaz billahi Bashir Aliyu shine makocin wanda ake zargin ya bayyana yadda rayuwarsa ta shiga cikin gigita a lokacin da ya ga sakon karta kwanan
a lokacin ni kuma na tura masa nace ni ina na ga miliyan 5 in ina da miliyan 5 me zai kai ni gina gida kuka gisa ƴan sanda su suka tracking har aka same shi an same shi a lokacin yana amfani da layi 11 dan sanda ba su wasa kai duk ana turo maka irin wannan abin ka zo nan wurin ka zo kai report kana report in Allah ya soya da duk inda za su je su nemo gabana na tar da ke saki sai irin wayennan an kamo su
Umar Balarabe shine wanda ake zargi da yunkurin yin garkuwar ya ce shi fa sakon da ya tura makocin nasa na garkuwa wasa fa yake masa
To shi dai na farko dai shi da na tura mana sako a matsayin yana ambata cewa sani ga ni gashi ina neman afuwa da yafiya gare shi a matsayin cewa eh ni ne mashi kuma ina neman a matsayin makwabci na ne na sanye hakuri ya yafi ma kuma da ne mashi
SP Gamba Isa shine kakakin rundunar ƴan sandan ta jihar Katsina ya ja kunnan masu niyyar yin garkuwa har ma da masu din da fasu shiga taitayin su
duk wanda ya aika wa wani sako ko aka kama shi da laifi na cewa zai yi saci mutun ya garkuwa da shi ko ya saci mutun ya garkuwa da shi idan an kai shi gaban kulaya hukuncin sa shine hukuncin kisa dukkan wani wuri da aka yi amfani da shi domin a ajiye wani wanda aka yi garkuwa da shi domin neman kudin fansa gwamnatin jihar Katsina ta bada umarni cewa a ruguje gidan bacin an yi kasa-kasa da shi ya zama turbaya sannan a kwace takardun mallakar wannan fili na wurin ya zama mallakar gwamnati
ya Allah ka tsare mu da malmalewar wannan zamani kuma gabanin mu ka muku wannan shiri mun saka labarin a shafin mu na sada zumunta na Facebook da LFM Kano har ma al'ummar dama suka bayyana ra'ayoyin su akai wanda kuma a yanzu zan sada ku da jakadan su da Abdulrahman Adam Abdullahi ya karanto wasu daga cikin su
wannan bala'i da me yayi kama kai da kasan illar abun kuma kai zaka aikata Allah ya kiyaye sako daga Ibrahim Dini Ja'en wata sabuwa mai dokar bacci ya bige da gengedi sako daga Musa Ladan shi kuwa coach Ayo Chai turkashi dama ita tururuwa idan ta so lalacewa fuka-fiki take farawa zamu dakata akan sakon Mubarak Man United inda yake cewa da fatan za a tsananta bincike domin da alamar allura za ta tono garma a dan haka wali gare ka
to sannan ka Abdulrahman wanda kuma da haka ne Za mu je ga fannoninmu da suka saba zuru muku a duk rana irin ta yau inda za mu fara da fanninmu na kuskure na tare da kadan suda Nura Lawan Abdullahi
kuskure na
akwai wani lokaci da na taba yin wata tafiya ba tare da shawarar iyayena ba da na je sai na fahimci matsaloli da yawa na rayuwa kuma sifar yau ta gobe ta jibu daban ko baka da kwanciyar hankali to ni gaskiya a wannan lokacin na yana damuwa da na rabu da iyayena ba tare da shawarwarin su ba na tafi nema karshe na fada cikin masifa yau in ka je can a kore ka gobe in ka je can baka da kwanciyar hankali yau ƴan sanda su kama ka gobe wancan ya ma shari
ya zan yi na gyara
daga baya na kwanta na yi nazari na ga bai kamata a ce duk abin da mutum zai a rayuwa ba tare da shawarar iyayensa ba kashin zina da gida na nemi gafarar iyaye na zauna da su na ce su yafe ni akan abubuwan da nayi na baya ba tare da sanin shawarwarin su ba to ina ba ƴan uwana shawara a rayuwa duk abin da za su yi su nemi shawarar iyayensu domin ko uwa ko uba duk abin da suka dora ka akan Allah da ba ka samu wani matsala na rayuwa ba to shine babban kuskuren da na tafi ga rayuwa ta
ba zan ƙara
gyara kayan ka dai baya taba zama sauke mu raba ga kuma jakadiyar suda Nafisa Ahmad ita kuma za ta shigo dauke da fannin mu na munshadantu
yaya da kani suke cin tafiya sa cin tafiya kawai ne mashin shi yazo he doki kanin doki kana kai garin asibiti kullun yau aka mai kaza gobe aka mai kurus kai da yake kawo mai shi ko yayin da ga an buje karin ne ka ita dan ma ka ake idan ka buge mutun ake mai kai dadi haka he to ni ma he na je an buge ne dan ka mana kai dadin ai ko ruwa he gari yana fitowa da safi in tsage ban titi wanda bala ne square suke kira sabo pil ta gudu ke banke cikin da shi aka ci ana ta san ya jike sallo ya ta yace a radon Allah ga buburo ka ka tashi ka baka biya kudin fashin da kai mun
da fatan dai an dara kuma bai kwalla ba
baba suda sarkin labari
duka anan suda da ayarin jakadin nasu ya kamata sallame duba da cewa kunamar agogon namu ta dana a dan haka ya zame mana tilas mu sallame a maradin shugabar du shirye-shiryen tashar Asma'u Sadiq laqabin baby nice sai kuma jagoran shirin Ibrahim Abdullahi soran dinki hadi kuma da jigajigai ƴan biyar sarakan zazu Nasir Khalid Abubakar har ma da tallafin Hassan Mahmuda Ya'u ne sai kokkulla sautin na wannan rana ni kuma Aliyu Wali ladani ne kawai da na shirya kuma na gabatar nake fatan za mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kun sake jina